Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, Tsintsiya, Tsintsiya madaurin ki daya.
Masu sauraron Tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da kawo muku yadda shugabanni da kungiyoyi suke amfani da duk wata damar da suka samu, musamman a wajen tarurruka, domin yin kira ga matasa da su daina yadda ana amfani da su wajen tada zaune tsaye. A ranar matasa na bana mai taken rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya cikin al'umma, Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya ta shirya wani taro domin yin kira ga matasa da su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya, kuma su daina yadda ana amfani da su wajen kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma. Ga garaba da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ya halarci wannan taron ya samarwa filin Tsintsiya madaurin ki daya.
Profesa Abu Mamad, tarka irin waɗannan an dade ana yin su, kuna ba da lakcoci, kuna wayar da kan matasa musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa da shugabanci da kuma tafikar da ƙasa, amma har yanzu za a iya cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Ai na gizo ki sakani.
To, ko da kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, ba za a fasa wanka ba. Abinda nake nufi shine ya zama dole mu faɗakar da mutane cewar neman rigima da tada hankali ba shine mafi a'ala ba a yadda muka samu kanmu tun daga samun yancin kai Najeriya na 1960. Najeriya a rikici take, takan rikicewa kullum, ta rikida, ta kai wani yanayi wanda yake su matasa daga ƙarshe abin su yake hawa kansu. Yau in ka ɗauko dukkan mutumin da ya kai shekara 50, za ka ga cewar an biya mai kuɗi ya yi karatu a ƙasashen waje, wasunsu ma a cikin gida, kuma abincin da za su ci, gwamnati ta ba su rigar da suka sa na makaranta, gwamnati ta ba su littattafai da aka ba su da biro, makaranta ta ba su, gwamnati ta siya ta ba su. To, amma yanzu gwamnati ta fito fili tana faɗar ba ta da ainihin ƙuduri za ta iya wannan ba, ko don wani abu ba. Saboda mene? Saboda yadda ainihin arzikin ƙasa ya lalace. Kaga kenan, matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe, ya kamata su ce a'a, ba mu yadda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasar nan ba, ko kuma a'a, bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari. A tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba haikan, kuma su sa bakinsu alabushi yau a tashi cewar an fahimci, wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu, cewar an fahimci waɗannan mutane tsirari, ko kuma mutum guda ɗaya, ko kuma halaka, ko kuma haɗaka ta mutane da suke son a kawo tashin hankali a ƙasar nan, an guji wannan bijira da suke yi, kuma rikice-rikice da ake yi na ƙabilanci ne, na addini ne, na rashin samun abin da za a ci ne da ake yi a ƙasa, kamar in ka ɗauko abin da yake faruwa a Niger Delta, kamar abin da yake faruwa a ɓangaren su Borno, Maiduguri da Yobe da Adamawa, duk abubuwa ne waɗanda za a ga daga ƙarshe matasa ne suke kwana a ciki.
To, amma ba Profesa, wannan gabar kamar su ma matasan ana zargin su suna da yanayi na shi ma zaune ko kuma a'a suna da son sai aiki na office. Eh, wannan yunkuri kuke dan ku tsauna ya musu
nan. Daga cikin kasidar, ɗaya daga cikin abin da na faɗa a cikin kasidar da na gabatar shine lallele a cikin wannan yanayi da muka samu kanmu. Misali, kwana uku kaɗai da buɗe a shafi na ƙudurin gwamnati ta bada aiki na matasa, kwana uku mutum 60,000 sun yi rijista. A yanzu zancen da nake gaya ma, Allah kaɗai ya san iya adadin matasa da suka yi. Wannan ya ke nuna ma me, kullum matasa su ne ba su da aikin yi, kuma su zauna wai sai sun nemi aikin gwamnati ba shi ne mafi a'ala ba. Ta iya yiwuwa a yi amfani da wannan dama da gwamnati ta zo da shi na a shiga UWIN program ko Empower program din da aka fito da shi mutun ya samu kuɗi na tabburtu abin nufi na tashin farko da zaka je ka kafa in kankanuwar gona zaka kama kana yi idan sana'a ce ta buge-buge na kafinta da sauransu in wata hikima Allah ya baka zaka fito da ita ta haifan ma da kuɗi to ya kamata matasa su fara tunanin wannan babu rago sai wanda bai da zuci
tunda ku ne kuke koyar da ɗaliban nan galibin su ko kuma matasan nan galibin su a jami'a ku ne ya zama wajibi yanzu ku canza sigare da kuke koyar musu wala Allah dan abin ya dace da wannan wato kalubalen na wannan lokacin ko kuma a fahimta su ce dai har yanzu bata kai ga inda ake so
na farko dai gaskiya kawo canji a irin wannan matsala da muka samu kanmu ba ta matasa bace su kadai ba kuma ta gwamnati bace su kadai ba kuma ainihin ta wani mutum ɗaya ne shi ɗaya ba abu ne na gaba ɗaya wato abinda ake nufi anan shine matashi da manyan ƙasa da kuma dukkan mutanen da suke ruwa da tsaki ya kamata su shigo su duba su ga lamarin nan shin ta yaya za a yi kamar rashin aikin yin nan da nake faɗa lallai ba wai sai kai ma'aikacin gwamnati bane idan kana da wata madafa zaka ba matashi damar ya zo ya raba wajen ka ka yaba da hankalinsa ka bashi amana ku zauna ka nuna mai da kake sana'a yadda kake samun dari da kwabo ina ganin ba ma sai ka je ka yi rijista ka ce kana yi ba haƙƙan ne a kanka a mazaunin waje ka yi wannan to kaga kenan a raja'a akan cewar gwamnati kadai ita ke da ikon ta kawo wannan canji abu ne mai wahalar gaske amma ƙarin bayani a nan shine mu muna yawan faɗa ne domin abin da yake in ka ce ma ka daina faɗa to kenan ka rufe kofar mutane da za su fahimta a yau taron da aka yi muna da mutane sun fi ɗari da wani abu a cikin wannan zauren taro to wala Allah in aka ce yau a wannan zauren taro mutum biyar sun kawo tunani na canza ma rayuwarsu kamar yadda suke tunaninta a baya kuma suka samu suka shiga aikin da yake zai taimaka musu zai fidda su daga cikin matsalar da suke ciki ta samun cin gajiyar kansu da kansu to gobe muka zo muka ƙara faɗa aka ƙara samun mutum biyar suka yi kaga an ce ci ɗan Najeriya mutum goma waɗannan mutum goman a tunanin da suka yi ƙarshen ta za su iya ceton matasa miliyan a nan gaba saboda haka babu abin da za a ce an yi ɓari an kasa tsincewa a wannan zancen ba ɓari aka yi ba kuma yadda za a yi gyara ya danganta da yadda mutane suka fahimce shi amma kullun harkar faɗakarwa dole ne ka samu wani ya je ya share wani ya je ya rike wani ya je kuma ya amfani da shi to mu a tunaninmu shine matasa ne waɗannan dukkan su ka gansu wanda suke bautar ƙasa wasunsu kuma matasa ne wanda suke karatu a tunaninmu wannan zai shige su wanda yake karatu bai gama ba ya fara tunanin me zai yi ko kuma ya fara tunanin ya za ya fara nema tun yanzu kuma yana karatun sannan wanda ya gama ya fara tunanin kafin ya gama bautar ƙasa shin me zai iya yi da wa zai tattauna da wace kungiya zai tattauna da su waye ya kamata ya hada kai ya ga cewar ya fara tunanin ceton kansa da ceton kasar gaba daya
abinda ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Fari Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya
Ya wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagara shi hukuma ba ta bari ba
Tintiya madaurin ki daya, ga mun nan. Tintiya madaurin ki daya, ga mun nan.